الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. bayan haka an uwa muna wa juna gaisuwar addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da arzikin sake saduwa a wannan masallaci na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi, a wannan majalisi na tafsirin Alkur'ani mai girma. Yau 15 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijira, wanda ya dace da 15 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Muna karatu a cikin suratul Isra. Yau da yardar Allah za mu tashi daga aya ta 21, لا تجعل مع الله إلها آخر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله شكرك سنيا وني أبن بوتا تارد الله وند ذاك لكا أما زين وند زا أي مسا وني أبو شكي وند الله كد يشن شنطا أي مسا نبوتا كينا. فتقعد إذن كي حكا zaka zama mazmuman abin zargi, makhzulan abin tabarwa. Wannan aya ita ce take bude dukkan wato ka'idoji da hukunce-hukunce na alaka tsakanin bawa da ubangijinsa, da kuma alaƙoƙi tsakanin bayi da junansu, irin waɗanda wannan sura take karantarwa kuma take kunshe da su. Kamar yadda muka faɗa a cikin shimfiɗar wannan sura, mun ce ɗaya daga cikin jigajigan darussan da ke kunshe a cikinta shine nuna wa ɗan adam yadda alaƙa take tsakaninsa da rayuwarsa, rayuwar duniya da rayuwar lahira, da yadda zai kyautata ta. Ana kyautata rayuwar lahira ne idan an kyautata alaka tsakanin mutum da ubangijinsa. Rayuwar lahira kuwa ita ce wadda Allah ya ambace ta ayar baya, wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sannan kuma ta hanyar kyautata alaka tsakanin mutum da mutum, da sanin haƙoƙi na zamantakewa, yadda za ka bawa kowa haƙƙinsa, wannan shi zai sa ka ji daɗin rayuwar duniya, ka kuma mori zamantakewa da mutane ta yadda kowa za ka bashi haƙƙinsa, kai ma kuma ka nemi naka ka samu. Wannan kuma shi ne ƙa'idar da take cikin man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha, tunda tayi magana akan rayuwar duniya. Rayuwar duniya din akwai mai kyau irin ta mumini, wanda zai ji dadin rayuwar duniyar kuma ya ji dadin rayuwar lahira, shine irin wanda ya dace da addu'ar da muminai ke yi, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Sannan kuma shine wanda ya dace da faɗin Allah ta'ala, man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أدأي بانجرين كما ودن دسوك الدوكي في فترة يور دنيا كدأي بسدامو دلاهرة ببالانتنا كياي حقوكين الله بسدامو كما دكياي حقوكين متاني با تيد إدن سنغ مدى ألم زاسو سامو دامر ورواريوا دشي دسامو سلاما تيد بازي كاما سودا حيكم وسو أكن سبا waɗanda ba su damu da wannan ba sune waɗanda rayuwarsu ta duniyar ba za ta musu amfanin komai ba sune waɗanda Allah ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam shine wanda zai samu duniyar amma a ƙarshe jahannama zai je sune irin waɗanda a nan duniyar za su yi rayuwa ce duk da an ba su amma a cikin kunci suke suna da kayan abubuwa na more rayuwa a waje a zahiri amma ba sa more rayuwar a cikin zuciyarsu saboda duniyar su sun sa ta kamar yadda ake sa riga ne mumini kuma ya dauki duniyar sa ya kunshe ta kamar yadda yake da zuciyar sa a rufe a cikin ta yake jin dadi da annashuwa sai zama zuciyar sa a nan duniyar sa take sai ya ji dadin ta amma wanda duniyar sa take gangan jikin sa sai dai ya sa ta a tufafi take cikin abun hawan sa take gidan kwanan sa take cikin abincin sa da abun shan sa da iskar da yake shaka wannan ba zai taba morar duniya ba saboda waɗannan abubuwa ghiza'ul badan ne ba ghiza'ul qalbi ba abincin gangan jiki ne kuma abun kula da gangan jiki ne ba abun kula da zuciya ba ba abun da yake gyara zuciya sai kyautata alaka tsakanin mutum da ubangiji da kyautata alaka tsakanin mutum da mutum ta yadda mutum zai sauke kowane haƙƙi kuma ya zama idan ya je wajen Allah zai samu damar kubuta akan kowane haƙƙi wanda bai samu damar wannan kubutar ba shine wanda zai yi rayuwa irin rayuwa ta wa man ya'ashu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin sai dai ya zauna tare da shaytan shine babban abokin huldar sa saboda shaytan din shi yake dictating masa me ya kamata ya ji dadi da shi ba shi da kansa yake zaba wa kansa ba sai shedan ya rinka sa masa me zai ji dadi da shi shine wadanda istahwaza alaihim ash-shaytanu fa ansaqum fikrallah shedan ya riga ya mamaye zuciyar su da gaban su sai ya mantar da su ambaton Allah sai zama su ne rundunar shedan ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun to wanda kuma ya riki shedan a matsayin wanda shi yake tsara masa rayuwarsa to zai zama cikin waɗanda zayyana lahumu shaytanu a'malahum shaytan zai rinka kawata masa duk abinda yake yi sai ya ga abinda ya dauka shine daidai abinda Allah ya saukar ba shine daidai ba abinda manzansa sallallahu alaihi wasallama da rayuwa ta annabawa ba shine daidai ba sai ya zama yana cikin kunci na bautar shaytan ta yanda shi bai sani ba idan ya je lahira sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan ban yi alkawari da ku ba cewa kar ku bauta wa shaytan shi kuma ya dauka cewa ba wa shaytan yake bautawa ba alhali wa shaytan din ya bauta domin duk wanda ya zama shaytan shine ke kawata masa abinda zai yi kuma yabi na shaytan ya bauta wa shaytan kenan to irin waɗannan sune waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce akan su za su sha wahalar duniya su sha wahalar rayuwar barzahu kuma su tashi a ranar kiyama a cikin kunci da kaskanci da wulakanci da tozarci na har abada wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayatina wa lam yu'min bi ayati rabbi doka duk wanda ya rayu irin wannan rayuwar to haka Allah madaukakin sarki zai sa shi ya tashi a ranar kiyama cikin tozarci sai zama bai samu jin dadin duniyar ba saboda yayi rayuwa ta kunci bai ji dadin kwanciyar kabari ba saboda ya zama a cikin wahala kuma ya tashi a lahira a matsayin marar gani saboda haka wannan surar daga nan bangaren shine inda za ta fara karantar da mu laduba na kyautata alaka tsakaninka da ubangiji shi yasa da aka karanta wannan aya muka tsaya akan ta domin nan shine jigo, nan shine tushe, nan shine asalin foundation, fundamental commandment na Allah na farko a duniya shine ka kyautata haƙƙi tsakaninka da Allah, ka bashi haƙƙin sa, ka hada shi da kowa a cikin bauta. Shi yasa duk inda Allah zai fara faɗan ƙa'idoji sai ya fara da wannan. Duk inda Allah ya fara jera commandments da zai ce ayi kaza, kar ayi kaza, to sai ya fara da haƙƙi na farko, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an. Kafin ya faɗi wani, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an. Kafin ya faɗi wani, haka nan ma kuma kafin ya jera waɗansu sai da ya fara da la taj'al ma'a Allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Kafin kuma a faɗi waɗansu haƙoƙin, za mu ji haƙoƙi da yawa a cikin nan, haƙoƙin iyaye wa bil walidaini ihsana, haƙoƙin ƴan uwa da dangi, wa ati dhal qurba haqqahu, haƙoƙin wato sauran mutane waɗanda aka yi hulɗa da su, kamar matafiyi, kamar miskini, kamar sauran mutane waɗanda ko da ma waɗanda za ka wuce ne ka bar su suna zaune, dukkansu akwai haƙƙoƙinsu da Allah ya faɗa a cikin wannan sura. To amma farko wanda ya fi kowanne girma shi ne haƙƙin Allah, saboda Allah shi ya sadar da kai da wannan rayuwar, don haka haƙƙinsa ya fi na kowa. Kuma idan ka ba da haƙƙin wani ka bar haƙƙin Allah, bayan ka rusa komai, saboda wani ba zai iya biyan ka ba, Allah ne dama mai iya biya, to shi kuma ka rusa nasa. To duk abin da kai a duniya idan baka kiyaye haƙƙin Allah ba na bauta na tauhidi, to zai zama duk abin da kai kayi banza. Walaqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Duk abin da ka aikata, ko da aikin ka ya kai irin na annabawa, kai ko aikin ka ya kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan shirka ta shiga ciki za ta bata shi gaba daya. Shi ta Allah ce walaqad uhiya ilayka, ai ka san ba da kai ake ba, da shi ake yi, tunda aka ce uhiya ilayka, kuma ka san da kaje an ce wa ilal ladina min qablika, ka san da shi ake yi, amma a irin aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce inda shirka za ta shiga ciki sai ta rusa shi gaba daya. Saboda haka shi yasa Allah ya ce balillaha fa'bud, Allah kadai zaka bauta. Don haka shi yasa Allah ya bude da nan la taj'al ma'a Allahi ilahan akhar, karka sanya bima'ana la ta'taqid wa la tattakhid ma'a Allahi ma'budan ghayrahu, karka sa wa Allah kishi yanda zaka bauta masa tare da shi. Ma'anar wannan shine duk wani haƙi da aka san wannan abun bauta ne, to kar aiwa kowa sai wa Allah. Ba wa ma'anarsa shine sai mutum ya yi ridda ya ce ya bar musulunci ya koma wani addini, ya koma addinin maguzawa, ya koma addinin kirista, ya koma addinin yahudanci, shine kadai za a ce ya yi shirka ba, a'a. Ko da yana sallah, ko da yana azumi da zakka da hajji, ko da ma shine liman, ko shi wani wane ne, idan dai har a cikin abin da yake akwai wani abu wanda wa Allah kadai ake yi, shi kuma sai yi wa wani, to shikenan ya fada cikin wannan ayar. Ja'ala ma Allahi ilahan akhar, ya sanya wa Allah kishiya, kuma ya yi wa Allah madaukakin sarki kini ke. Allah madaukakin sarki ko shi kadai ne, baya da abokin tarayya a cikin dukkan haƙoƙinsa na bauta. Haƙoƙi na bautan nan suna da yawa, ba kawai ka yi sallah ko ka yi sujada wa wani ba, a'a. Addu'a da ake yi idan aka zo roƙo, Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce fad'u Allah mukhlisina lahu din, in kun zo roƙo ku roƙi Allah ku tsarkake wato roƙo ga Allah shi kadai, domin roƙo addini ne, don haka idan za ku yi roƙo ku roƙi Allah shi kadai, kuna barin roƙon Allah kuka roƙi wani, to kun yi addini wa wani ba Allah ba. Haka kuma tsoro irin na cikin zuci, irin wanda ake ce al-khawfu sirri, shi ma ba a yin sa ga kowa sai wa Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, idan mutum ya rusa shi lam yakun minal mu'minin, ba mu'mini bane kenan. Haka kuma sauran nau'uka na bauta, kaga na faɗi tsoro saboda da zuci ake yi, na faɗi addu'a saboda da harshe ake yi, na faɗi sallah saboda da gaba ake yi, to duk sauran ibada da kasan da ake yi da zuciya, da al-khawf, da ar-raja, da at-tawakkul, da ar-raghba, da ar-rahba da al-khushu' da al-khashya duk waɗannan nau'uka ne na bauta waɗanda ake da zuci ba a yin su wa kowa sai ga Allah kadai ha kuma nau'ukan bauta da ake da harshe karatun al-qur'ani da zikiri da tuba da addu'a da kuma nema da neman abaka da neman a tsare ka wannan duka wurin Allah kadai ake yi kana bude harshen ka kana fara furtawa sai ka faɗi sunan wani akan kana nema ya baka ko kana nema ya tsare ka to wannan ka rusa abinda ka dade kana karantawa na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in neman taimako a wurin Allah kana neman taimako a wurin wani wanda ba Allah ba ka rusa wannan kuma daga nan ka zama la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin haka kuma sauran abubuwa da ake yi na bauta da gaba sujada tana ciki sannan kuma wato tafiya da za a tashi daga wani wuri a nika gari a yi tafiya a je wani wuri da gangan jiki saboda neman yarda wa Allah kadai ake yi sai kuma inda Allah ya ce a je amma kana tashi ka tafi wani gari ko ka tafi wani wuri saboda ka je neman yardar wani ko ka je neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba ko kuma ba inda Allah ya ce a je ba shi ba duka fada cikin wannan saboda yin tafiyar ibada ce to kana yin ta ko ka fada cikin la taj'al ma Allah ilahan akhar ina fata ana bayyanta ha kuma ibada da ake yin ta da dukiya wanda za a iya kashe dukiya domin neman a ce an samu kusanci zuwa ga wani ta hanyar yin yanka ta hanyar sadaukarwa ta hanyar yin bukukuwa ta hanyar yin duk wata dawainiya da za a kashe kuɗi a kanta domin neman yardar ko kusanci zuwa ga Allah to sai kai don neman yardar ko kusanci zuwa ga wani sai kai yanka saboda neman kusanci zuwa ga wani wannan din aljani ne ko boka ne ko ne daga cikin shedanu ko kuma wani da ka dauke shi a matsayin malami ne sawa'un gawa ne ya mutu ko yana da rai sai kai yanka domin wannan jinin ka zubar ne da sunan wane ko don neman wane ya baka wani abin da kake nema ko ya tsare ka daga wani abin da kake tsoro kuma ba Allah bane shi to wannan shi ma ka nemi kusanci zuwa gare shi kuma bauta ce saboda Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin idan mutum ya rusa wannan bai zama minal muslimin ba saboda Allah ya ce kul inna salati wa nusuki an-nusuk kuma shine yanka to duk abin da dai mutum yake yi wanda zai nemi kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba kuma ya kashe dukiyarsa akai to wannan ma ya zama shirka haka dukkan waɗannan bangarori guda hudu da ake bautawa Allah da su zuciya harshe gabobi da kuma dukiya la taj'al ma'allahi karka sa wa Allah wani wanda ba Allah ba ilahan akhara wani abun bauta daban ba shi ba fataq'uda ay fatasira fataduma fatabu'a mazmuman makhdula ay fi dhammin wa laumin wa khudlan zai zama ka fada ka auka wato ka tuntsaye a cikin babban wato zargi da tuhuma sannan makhdulan ka zama abin tabarwa wanda za a tabar da shi ka tafi shedan ya tabar da kai sannan kuma mutane kuma bayin Allah na gari da mala'ikun Allah da duk wani wanda ya dace za ka zama abin zargi a wurinsa shi ne madmun wanda ake zarginsa idan ya yi ba daidai ba makhzul kuma shi ne wanda ake tabar da shi duka waɗannan guda biyun ba wanda mutum zai so a ce ya faɗa a ciki kuma a ce ta ɓangaren Ubangiji a ce Allah yana zarginka yana tuhumarka za a tashi ranar kiyama kana cikin waɗanda Allah ya ce wanted ne yana neman su sai yau suka zo aka gabatar masa da su aka gabatar da su a gabansa sai aka ce waɗannan ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim da suna an baje kolin su waɗannan su suka yi ƙarya wa Ubangiji suka ce Allah yana da wani wanda idan ana neman zuwa wurin Allah sai an bi ta fadarwa ne waɗannan sun yi wa Allah ƙarya shine Allah yace wa yaqulu ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim, masu sheda za su tsaya cikin mala'iku da mutane su ce ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya, ala la'natullahi ala zalimin. To wannan shi zai sa mutum ya zama mazmum, abin zargi. Sannan kuma mahzul daga al-khudlan, al-khudlan in an ce mutum mahzul shine al-muhmal al-matruk inda shiddati hajatihi ila al-nusrati wal-awn, mutum yana cikin tsananin bukata, yana ta iko sai a rubu da shi ayi banza a masa banza, wannan shine ma'anan khazalahu, a tafar da shi. An fahimta? To Allah ce haka za a yi mutum a ranar kiyama, a jefar da su a cikin wuta kuma a yi banza da su, suna magana a ƙi sauraronsu, suna kuka a ƙi ba su haƙuri, a ce da su islauha fasbiru aw la tasbiru, wannan shi ne khudlan, a ce da su ku shiga ko ku haƙuri ko kar ku haƙuri salamu alaikum, duk ɗaya ne. Su shiga su fara magana, su kira junansu, su ga junansu ba za su musu amfani ba. Faƙalar du'a ba ulil ladina istakbaru, daga baya su kira mala'iku, faƙalar ladina fi nnari li khazanati jahannam, su ga shi ma mala'iku ba za su iya musu komai ba, sai su kira shugabansu, wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk, su ga shi ma ba zai ba, sai su kira ubangiji, rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Daga baya Allah ce ikhsa'u fiha, ku yi mun shiru kar ku sake magana, wannan shine khuzlan, a yi musu banza, a tafar da su, kuma a manta da su a cikin wuta. Nasullaha fa nasiyahum, sun manta da Allah, da haka su ma yau, fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha, Allah ya tsare mu. Wannan dai duka jankunne ne akan kar mu yi shirka da Allah, kar mu hada Allah da kowa a cikin bauta. Ina yawan maimaitawa cewa duk laifin da za a same ka da shi akwai sauki a wurin Allah, in dai ba a same ka da cewa ka yi shirka da Allah ba. So da idan ka yi shirka da Allah, to ka yi wa Allah laifin da ya fi kowanne girma. To idan mutum ya yi laifin da ya fi kowanne girma kuwa, Allah zai masa azabar da ta fi kowace girma. Illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al'adabal akbar, kuma duk laifin da kai Allah zai iya yafewa. Saboda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, wannan ma din kadaka man wa ma tufida li ma'al kullal umumi ya bukhayya fasma'a, duk laifin da kai a duniya Allah zai iya yafe maka, ko ka mutu kana yi, ko menene shi a duniya amma banda kafirci. Wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار, وأن نسك يموتوا هذا كافر شيء الله بدأ تبع ليست التوبة الله بايا يا مسلم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم, الله بدأ تبع يا في وان دي يموتوا هذا كافر شيء كي هذا كي هذا كافر شيء. Shi yasa Allah ya ce duk wanda ya yi kafirci, to Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a wuta kuma ba zai taɓa fita ba. Inna Allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira. Saboda haka duk laifin da za a same ka da shi, kar a same ka da laifin shirka. Kuma idan ka ji an ce shirka ne wani abu, ko da wasa ake yi ka bar shi. Akwai wani wasan daban-daban da wasa da shirka, ballantana ba wasa a addini. Kuma irin waɗannan tambaɗaɗɗun malamai mayaudara waɗanda ana faɗar abubuwa na shirka, su kuma suna wasa da wuta, sai su riƙa ce maka ka yi abinka, komi sai su ce shirka, komi sai su ce kafirci. Yanzu don Allah wani yana ce maka akwai wuta a nan, wani kuma yana ce maka ba wuta. Yanzu kai in baka da hankali sai kai wasa da wanda yake ce, sai kai dana wanda yake ba wuta, ai wanda yake ba wutan nan ko ba wutar, ai wanda yake da wuta ko ba wutar, ka guduwa wurin, ai ba a wasa da wuta. Irin waɗannan da suke rudar da ku, suke yaudarar ku a social media ko a gabobin talabijin, kuke sauraron su, suna hana ku akan sauraron waɗanda suke ce muku kar a shiga haƙin Allah, kar a shiga haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a kadaita Allah da bauta, a kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen biyayya da bin sunnarsa. Kai kuma kake sauraron su, wallahi zaka sha mamaki idan ka je ranar kiyama. Iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adab wa taqatta'at bihim al'asbab. Waɗanda suka bi da waɗanda aka bi su za su yi wa juna tawaye, kuma a ranar kiyama waɗanda aka bi su za su ce mu ba ruwanmu da ku, su kuma waɗannan za su ce ba ku ne kuka gaya mana ba, su kuma za su ce da su mu ba ruwanmu da ku, za su je dukansu su fada a cikin wuta. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, kowa in ya shiga sai ya ce wa dan uwansa Allah ya tsine maka, shi ma wannan ya ce kuma Allah ya tsine mu, haka za su yi ta zama. Wa ma hum bi kharijin minan nar, kuma ba za su taba fita a cikin wuta ba. Kuma duk waɗannan ayoyi ne na Qur'ani ko hadisi ma ban karanta ba, ballan tarawa ce hadisin ahad, ayoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah madaukakin sarki ya razanar akan shirka fiye da razanar wasa akan komi, kar mu yi wasa da wannan.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
Na'am.
Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma.
Na'am.
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
الله مدوكين سركي يجي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يجي كما ubangijinka yayi hukunci. Allah ta'budu illa iya, hukuncin sa shine kar ku bauta wa kowa sai shi kadai. Wa bil walidaini ihsana, kuma yayi hukunci cewa iyayenku ku kyautata musu. Imma yablughanna 'indaka al-kibar, idan da za a ce ɗayan su, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma, idan da zai zamana ɗayan su ya kai shekarun girma tare da kai, aw kilahuma, ko dukansu biyun su kai shekarun girma tare da kai, fala taqul lahuma uff, kar ka ce da su ko da tir, ko ka ce asha. Wala tanharhuma, ballantana kuma kai musu tsawa. A'a, wa qul lahuma qawlan karima, idan za ka yi magana da su ka gaya musu magana ta girmamawa. Waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma, kuma ka taskantar da kai gaba gare su, shine Allah ya ce ka shimfiɗa fuffuken wato tausayi a gare su. Wa qul rabbi irhamhuma, kuma ka riƙa yin addu'a musu kana cewa ya ubangijina ka yi musu rahama, kama rabbayani saghira, kamar yadda su kuma suka rene ni ina ƙarami. Allah madaukakin sarki ya fara ambaton waɗannan haƙoƙi, sai ya sake maimaita haƙƙin kansa, sannan sai faɗi haƙƙi na biyu mafi girma, shine haƙƙin iyaye. Haƙƙi na farko mafi girma shine haƙƙin Allah, amma haƙƙin Allah yana haɗe da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ta hanyarsa ake sanin Allah, shi yasa ba sai Allah ya faɗa ba. Yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya, to kuma ai shi wannan al'ibada ba wanda zai iya sanin ta sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka da yake kar ku bautawa kowa sai Allah, to kuma dole ku bautawa Allah ta hanyar biyayya ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi zai koya muku yadda za ku bautawa Allah. Shine wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya, ku ubangijinka yayi hukunci, bi ma'ana amara rabbuka amran jaziman amran wato amran wajiban amran shar'iyyan, sannan wa hakama hukuman shar'iyyan hukuman wato hukuma ilzam, Allah ya yanke hukunci, hukunci yanke kine wa qadara rabbuka alla ta'budu wato bi alla ta'budu cewa kar ku bautawa kowa illa iyyahu sai shi kadai, wannan shine first commandment. Kamar Allah yana kara akkada abin da ya fada a baya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, kamar mai tambaya na cewa ta yaya ne za a ce in sa wa Allah wani ubangiji ba shi ba, sai da daga ya maka cewa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya, sai fito da sunan ibada baro baro, ubangijinka ne yayin hukunci, shi yasa a baya kaji ya ce la taj'al ma'allahi ilahan akhar, hukuncinsa shine alla ta'budu illa iyya, kar ku bauta wa kowa sai shi. Kuma wannan hukuncin da yace la taj'al ba kai kadai bane, alla ta'budu dukkan ku, sai zama can ana magana da mutum guda, nan kuma ana magana da kowa da kowa. Idan da an ce la taj'al ka dauka da Annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ake yi, ko da mai karatu a yanzu, to ana yi da kowa ne. Wa qadara rabbuka, kai ma yanzu da kake ji ana yi da kai, sai ce Allah ta'budu, bai ce Allah ta'bud ba, Allah ta'budu illa iyya, kar ku bauta wa kowa sai shi. Wa bil walidaini ihsana, sannan Allah ya yi umarni ya kuma zartar da hukunci cewa iyayenku ku kyautata musu, mana wa ahsinu bil walidaini ihsana, ko wa ahsinu ihsana bil walidaini, ku kyautata iya matukar kyautatawa ga iyayen. An ce alwalidain ana nufi alwalidu wal walida, da uwa da uba sune alwalidain, kuma sune wanda wannan hukunci ya fi tabbata a kansu, uwa wanda ta haife ka da uba wanda ya haife ka, waɗannan sune waɗanda daga haƙƙin Allah sai nasu, shi yasa kuma Allah yake haɗa su a wurare da yawa. Idan Allah madaukakin sarki ya ce ga haƙƙinsa, sai ce ga kuma haƙƙi na iyaye, anishkurli walwalidayka, Allah tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana, wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana. Idan Allah ya ce ga hukunci nan nasa, sai ce to kuma ga kuma hukunci akan iyaye saboda darajarsu da matsayinsu. Dalilin da yasa Allah yake kawo iyaye bayansa shine su suka sadar da kai ga duniyar da har kasan Allah, sannan Allah da ya tashi kawo ka duniya ba ɗan tsaye je ko ka daga sama ba, sai da yasa ta hanyar su. Don haka ai kaga suna da matsayi, alaka ce tsakaninka da Ubangiji, su suka hada ta yadda su suka sadar da kai ga duniyar da har ka rayu da Ubangiji ya halicce ka. Don haka shi yasa Allah yana faɗan haƙƙinsa sai faɗi haƙƙi na iyaye, shine wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna, wannan indin shartiyya ce, idan dalili zai sa har su girma su kai shekarun tsufa, shine yablughanna indakal kibar. Wannan yablugh da kuma nunu tawkid ne, ana magana akan mutum ɗaya ne, tunda Allah ya ce imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, to wannan ahad din shine fa'il, wannan yablugh din shine fi'ili mudari. Haka imma yablugh ahaduhuma, an gane ko alkibara ma'a, idan ɗayansu ya kai haka tare da kai, ko kuma wannan ita ce qira'ar jumhur, amma qira'ar hamza da kisa'i imma yablughanni indaka alkibar, sai zama nan tasmiya ce, sai zama shi ko yana komawa baya ne can ga wa bil walidaini imma yablughanni, sai zama yana komawa ga can, ko kuma ya zama yana komawa can gaba ne na kilahuma, idan ya zama in ma yablughanna guda daya sai zama ahaduhuma yablughanni kuma sai zama na khilafuma kin an gane ko in ma yablughanna indakal kibar idan dayan su ya zama kana da rai shi ma yana da rai kuma har ya zama ya kai shekaru na tsufa shekaru na girma to dole zaka ga abubuwa waɗanda za su sa ya zama gashi ya girma amma yana abuwa irin da yarinta lissafi za su rinka dagule masa zai rinka yin abubuwan da mutumin da yake normal wanda yake tunani mai tsaiki ba zai faɗa ba ko ba zai aikata ba ko kuma ya kamata zai yi amma shi sai kaga bai yi ba to Allah ya ce irin wannan halin Allah ya san za su kai to kar ya sa kai kuma ka faɗi bakar magana ballantana kai tsawa cine in ma yablughanna indakal kibar bi ma'ana sinnal kibar idan kibar idan ɗayan su ya kai shekarun tsufa ko kuma dukan su sun kai musamman ya kai tsufar da wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a ya rude koda ya kai yadda zai yi fitsari da ba haya a jikinsa koda ya kai yadda baya gane komai baya gane kowa karka yadda ka masa tsawa karka yadda ka masa mummunar magana inda indaka yablu yana tare da kai yana da rai bai mutu ba to ka tabbatar da cewa wannan respect din da kake bashi tun a farko haka zaka ci gaba da bashi har ranar da za ku rabu haƙin iyaye ke shine in ma yablu wanda indaka kibar ahaduhuma ko uba kadai ko uwa kadai au kilahuma ko uwa da uban dukan su suna tare da kai duk haƙin su yana nan bai fadi ba fala taqul lahum uff to karkace musu ko da uffin wannan uff din yana da kira'o'i guda uku cikin kira'at mutawatira ko wannan kira'ar ta fala taqul lahum uff wanda ita ce riwayar Hafs an Asim da kuma kira'ar Nafi' fala taqul lahum uff shi ko shi ne kira'ar Ibnu Katsir da Ibnu Katsir al-Makki da kuma Ibnu Amir al-Shami a cikin Al-Qurra'u Saba'a amma fala sauran kuma duk suna karanta fala taqul lahum uff wa la tanharhum su ba sa ce uff kamar riwayar Abu Bakar wato Shu'ba abokin riwayar Hafs da aka suke karantawa da shi da sauran malamai fala taqul lahum uff wa la tanharhum amma duka ma'anar da yake da uffi da uffal da muke cewa da Hausa an gane ko amma asalin sa ismul fi'il ne kuma mabni ne haka yake a yanda yazo a karatu ka zaka fade shi ko uffi ko uffa ko kuma uffin shi yasa za ku ji a cikin sauran surori duk irin haka ne uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah da kuma abin nan da Allah yake ce akan wani tare da iyayensa wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma kaga duka dai uffin din ya zama a haka yake shi uffin suka ce asalin sa a larabci kalma ce da tana nufin wasaful udhun wato dattin kunne shine asalin wasa shine asalin uffi a gane ko wasu ka ce dattin kunne wasu ka ce dattin cikin farci to amma larabawa suna amfani da shi wato litta'biri alama yustankar wa yustakdar wa yukra abinda baka so in an faɗa maka ko aka aikata maka to kawai sai ka ce uffi sai ka faɗi sunan wannan abun ƙazantar ina fata an gane yawwa to sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa ko wannan karka faɗa mu kaga asalinsa ba zagi bane ka faɗi sunan wani abu ne a wurin wani abu daban saboda ka nuna baka ji daɗi ba an gani kamar yadda Bature in abu ya ɓata ba zai ce shit ba to ai kamar irin wannan sunan ƙazanta sai ka faɗa saboda kana nuna abinda aka baka abun ƙazanta ne ba sai ka ce kamun abun ƙazanta ba to shi ne su larawa suke amfani da wannan sunan sai su nuna abin da ka yi bai mun daɗi ba to kamar mu ne a ce ka yi tsaki in kai tsaki ai ka nuna mutum zai tsaki abu ya masa dadi ne to Allah ya ce ku irin wannan karkai ne su to ballantana fa harka ce mishi me yasa kake haka shine wala ta karu ba karkace uffin ba kama ce abun bai maka dadi ba sannan kuma karka kara gaba ballantana kace bai mun dadi ba shine wala ta harbu ba karka musu tsabi mana wala ta jar kuma inde har za kai musu magana to wa kullahu ma qawlan karima sai dai kai magana mai kyau ta girmamawa qawlan hasanan qawlan jamilan qawlan tayyiba sai dai ka faɗi magana mai kyau inde za kai magana da babanka ko da babarka to ko da a abinda suka bata maka rai indaka a wurinka suke kai kuma suka bata wa rai to fala ta kullahu ma uffi wala tanharhuma karkace ko da uffan ballantana kuma ka musu tsawa ko kace abinda kuka yi bai daidai bane kuna fahimtar wannan wa qul lahum qawlan karima in zaka yi magana da iyayenka don Allah daga yau din nan kowa daga cikin ku matasa wannan karatu zai fi yin amfani da jan kunne akan ku matasa ku saurare ni zai yi wahala mutumin da ya girma ya mallaki hankalinsa kaga wai yana da matsala da iyayensa duk galibin masu matsala da iyayensu ku ne matasa ina jan kunnen ku da harshen alqur'ani gashi mun karanta kun ji abin da Allah ya ce idan za ku yi magana da iyayenku ku kiyaye abubuwa guda uku a cikin magana kadai idan babanka ko babarka ya ko ta faɗi wata magana ko ya ko ta aikata wani aiki ko kaso ya ko ta aikata wani abu sai bata yi ba sai baka ji daɗi ba to karka nuna rashin jin daɗin shine bala ta kullahu ma ufi karka nuna ta kowace irin hanya da zaka nuna wai kai ranka ya baci da abin da suka yi karka yi walakin haruma sannan kar ya kai da ku yi sakin sa da su ballantana ka daga murya har kai tsawa ka aje wani abun ka sai ka zo ka samu sun dauki kana da wani abu naka sai ka samu sun ba wani sun yi gadara da cewa kai dan su ko ka nemi su baka sun ce ba za a yi ba ko ka nemi kar a yi sun ce za a yi to koda bai maka dadi ba kuma koda abin da suka yi da gaske ba daidai bane har a wurin Allah ma ba daidai bane wala tanharu ma karka musu tsawa ballantana abin da ta yi a wurin Allah ma daidai ne to ko abin da a wurin Allah haram ne suka yi karka yi duka musu tsawa kai ba mai musu tsawa bane shine abu na uku ba kullahuma qaulan karima in zaka yi magana ko kuskure suka yi kai magana cikin girmamawa kun ji wannan duk wanda ya saba wa wannan ya saba wa hukuncin Allah ba ya saba mun ba ni dai na isar muku abin da Allah ya ce kuma duk wanda yake so ya samu Allah kuma ya samu damar da Allah zai iya jin tausayin sa to ya kiyaye wannan ka'idojin na Allah saboda Allah yana fadan haƙƙinsa sai ya kawo wannan don haka ba haƙƙi ne mai wani ba haƙƙi ne na wasa ba haƙƙi ne da yafi kowane haƙƙi a duniya Allah ya gama fadan nasa yana gamawa sai ya kawo na iyayenka sai ya fara kuma da magana akan yadda ake magana don anan ne aka fi saba wa iyaye ke mace musamman yara ɗan mata yadda kuke magana da iyayenku mata kamar kina magana da ƙawarki wata ma saboda kar ƙawarki ranta ya baci ta sa ta ce ba za ta sake miki magana ba sai ki fi tantance magana in kina magana da ƙawarki sama da in kina magana da mahaifiyarki ku yi kar ku yi wasa da hukuncin da Allah ya faɗa a cikin wannan in za ki magana da babarki kar ki yarda wani dalili ya sa ko ki tsaki ko ki ce ni kaza ko kuma ki ce ban ji daɗi ba ko ki ce duk kalmar da zaki faɗa wanda za ta sa mahaifiyarki ta ji cewa ki nuna kaskantarwa gare ta Allah ya haramta sannan kuma wala tanharhu ma karki mata tsawa sannan wa qul lahum qawlan karima duk lokacin da zaki magana da mahaifiyarki ki rinka tuna cewa Allah ya ce ki mata magana ta girmamawa kun ji wannan wa qul lahum qawlan karima sai Allah ya ce a cikin mu'amala kuma ba wajen magana ba wahfiz lahum janaha dhull min ar-rahma ka shimka kaskantar da kanka a gaban su tare da nuna ash-shafaqa shine tausayi, ka kaskantar da kanka gaban su. In an ce waqid lahu ma janaha dhulli, ana nufi ka zama a gaban su kamar yadda za su iya juya hannunsu, su mai da hannunsu ya juya yadda suke so, haka za su iya juya. Je ka sai ka je, taho sai ka taho, yi sai ka yi, bari sai ka bari, kai sai ka kai, kawo sai ka kawo. Kawai shi ne waqid lahu ma janaha dhulli, duk abin da suka ce kawai shi kenan zai kai. Ba ma sai ka tsaya kana tambayar me yasa ba, sai ka yi in yaso daga baya ka iya tambayar menene yasa a cikin hikima, amma duk abin da aka faɗa kawai ka aikata. Matukar wannan abun ba sabon Allah ba ne. Waqid lahu ma janaha dhulli, kuma minar rahma, tare da nuna tausayawa. Kana yi sun saka kuma kana jin tausayin su a haka, karka ji tausayin kanka idan an saka ka yi. Kana yi musu abin da suka saka kuma kana jin tausayin su, su da suka saka, shi ne abin da Allah ya ce. Kuma duk wanda bai iya kaskantar da kansa gaban iyayensa ba, wannan ya nuna ba zai iya kaskantar da kai ga Allah. Iyayen da baka san Allah ba sai ta sanadiyar su, iyayen da yau inda su arna ne da kai ma arni. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, galibin mutane a duniya sun zama arna ne saboda dalilin iyayensu arna. Kai ka zama musulmi ne saboda iyayenka musulmai, yanzu wannan kadai zaka iya biyan su. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, dafa da ya da sunanka yana cikin layin yan wuta ne, amma albarkar iyayenka yau an haife ka musulmi, sunanka yana cikin yan aljanna. Zaka iya biyan wannan? Ba zaka iya ba. Sannan iyayen da su suka ja ka suka kai ka kafara sallah, suka koya maka, galibin mu yanzu dukkanmu muna musulmi, ai ba a zama musulmi sai an yi kalmar shahada. Wanda ya tuna ran da ya kalmar shahada farko a cikin ku ya daga hannu ya gaya mu, ina kalmar shahada? Ku musulmi ne? Ku amsa mana? Kun yi kalmar shahada shiga musulunci? A ina kuka yi? Tun a cikin cikin iyayenku kuka yi. Sannan ana haihuwarku kuma suka yi muku kiran sallah don su nuna wannan wannan kalmar shahadan a madadin ku ma sun yi muku. Sannan aka haife ku dukkan ku ka zama musulmi, kun yi kalmar shahada ta bakin su, ai ba ku san randa kuka yi ba. Ka san randa ka musulunta ne, su suka musuluntar da kai. Yanzu mutumin da ya musulunta da kai za ka iya biyan sa? Wannan kadai a ce shi ne iyayenka suka maka, wallahi ya gama komi. Saboda haka iyaye darajarsu ta wuce, duk wanda ya wulakanta iyaye to ya wulakanta ubangijinsa. Saboda ba su suka ce ka zo ka bi mu ba, Allah ne ya ce wa wasainal insana biwalidayhi, ni ne wasiya in dai dan adam zai bi ni to ya bi iyayensa. Kar ku yi wasa da haƙƙin iyayen ku. Duk wanda yake da matsala da iyayensa kar ya bari gobe ya yi bai warware ba. Duk wanda ya san akwai abin da ya yi wa mahaifiyarsa kuma mahaifinsa da yasa ya yi fushi da shi, don Allah kar ya bari a wayi gari bai nemi lafiya mahaifin nan sun sasanta da shi ya yafe masa ba, ko mahaifiyarsa ta yafe masa. Ba yadda za a yi mahaifiyarka bata yafe maka ba, Allah ya yafe maka in dai tana da haƙƙi. Kun ji wannan wa'azi? Imma ya balu wannan inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhulli min ar-raḥmati, sai Allah ce wa qur rabbi irhamhumā kamar bayani sabira. Sannan ka rika musu addu'a da suna da rai da bayan sun mutu, don Allah bai ce sai idan sun mutu ba. Ka rika musu addu'a ka ce Allah ka ji kansu kamar yadda ni kuma suka tarbiyance ni ina karami. Wannan shine cikan haƙƙi na biyar, kamar yadda malamai suka ce waɗanda Allah ya faɗa a cikin waɗannan ayoyi na haƙƙin iyaye. Waɗannan haƙoƙi biyar ɗin ka kiyaye su, idan baka cika su ba to baka cika haƙƙin iyaye ba. Haƙƙi na farko, ma'anar wabil walidaini ihsana, shine fala taqul lahumā uff, idan kuna magana da mahaifinka ko da mahaifiyarka ka rika tantance, ka rika zabar kalmomin da zaka faɗa, kar a cikin su a samu uffi, a samu tir, a samu asha, balantana ka ce fuck up. balantana ta ce ya wani wannan ba abin da kuke faɗa kenan ba. Sannan kuma wala tanharhuma, karka musu tsawa, karka yadda kuna magana da babanka ko da babarka muryarka tana sama shi ko muryarsa tana ƙasa, ko kuna musu ko kuna jayayya, balantana ka ce ni kaza 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 kaza, a'a shi ne wala tanharhuma, karka musu tsawa. Nawa kenan? Biyu, wa qul lahumā qawlan karīmā, duk lokacin da zaka yi magana ka rinka tuna wannan qawlan karīmā ne kafin ka faɗa. Wa qul lahumā qawlan karīmā, duk lokacin da zaka yi magana da mahaifinka ko da mahaifiyarka ka auna ka ji wannan qawlan karīmā, in ba qawlan karīmā ba to karka faɗa, shi ne magana ta girmamawa, magana mai kyau, magana mai daɗi wanda idan ya ci ta za ta tsaya a zuciyarsa ta bangaren sanyi, ba za ta sa zuciyarsa ta yi zafi ba. Akwai abin da in ka faɗa kai ka san zai baka rai, ko da ba zai faɗa ba sai dai ya shiru amma bai ji daɗi ba, to irin wannan kalmar idan shi bai ji daɗi ba ko bai gaya maka ba, Allah ya san bai ji daɗi ba kuma ya rubuta. Abu na uku, na hudu shi ne waqfid lahuma janaha dhulli minar rahma, ka saki fuffukenka ka shimfiɗe shi gaban iyayenka ta yadda iyayenka za su iya sa ka, za su iya hana ka, ta yadda za ka iya zama kamar akwai remote control a hannun iyayenka, za su juya ka yadda suke so, kuma ba sa jin tsoron su hana ka don sun san in sun hana ka za ka bari, ba sa jin tsoron su sa ka don sun san idan sun sa ka za ka yi. Ya zama babanka ko babarka suna da wani garanti a kanka, in dai wane ne ko a waya ce kai ko sako ya ka ce wane ji babanka ka yi kaza za ka yi, to wannan shi ne waqfid lahuma janaha dhulli. Kun fahimta? Don janaha dhulli shi ne ma'anar fuffuken ƙasƙanci, ka ƙasƙantar da kanka ta yadda sai yadda aka yi da kai yadda bawa yake. Minar rahma kuma tare da nuna tausayi, ana dukanka kana jin tausayin mai dukanka, karka ji tausayin kanka, in dalili ya sa ka yi laifi babanka zai kwaɗe ka, to yana kwaɗe ka kuma kana jin tausayinsa, hannunsa zai ɗan yi zafi yayin dukanka. Sannan sai na ƙarshe shi ne haƙƙin addu'a, duk mutumin da za a wuni bai yi addu'a wa mahaifinsa ba, bai yi addu'a wa mahaifiyarsa ba, wannan ba ɗan kirki ba ne. Me za ka roƙa a duniyan nan baka tuna da wanda ya kawo ka duniya ba? Me za ka roƙa a kan lahira baka tuna da wanda shi ya yi sanadiyar da za ka je lahiran ba? Kar ku manta da iyayenku a cikin addu'a. Shi ya sa aka tambayi wani daga cikin magabata, Al-Hasan al-Basri, aka ce da shi wannan addu'a Allah ya ce koyi in ka yi sau ɗaya ya gama ka cika umarnin, ko ana nufi kullum sai ka yi, ko ana nufi sati sati ko yaya? Sai ce yana gani, ya ce ina tsammani duk wanda kowane ƙarshen tagiya kafin ya yi sallama zai ce rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira, ina tsammani ya cika ayar nan. To ka sallah guda nawa kake a rana? Biyar na fadilla kenan, nafila ba? To in dai za ka yi tahiya, ba a cikin tahiya akwai addu'a ba? To don Allah kar ka yi sallama sai ka ce rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. In dai kai dan kirki ne to ka tuna da iyayenka a duk lokacin da za ka roƙa, to ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama. Wannan roƙon ba kana roƙa musu duniya ba ne, kana roƙa musu Allah ya ji tausayinsu ne, Allah ya ji kansu kamar yadda su suka ji tausayinka. Wannan shi ne haƙƙi na ƙarshe daga cikin haƙƙoƙi guda biyar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dangane da iyaye. Mu kiyaye waɗannan kuma mu yi aiki da su. Akwai karatu na musamman da zai yi bayani akan birrul walidai da haƙƙul walidai da haƙƙuhuma 'alal walad da haƙƙul waladi 'alayhima. Wannan shi ne zai zama karatu na gobe in Allah ya so. Daga ciki har da warware wata matsala da na faɗa wanda ta ɗanta da ƙura, za ku ji cikakken bayani a kanta. Allah ya kai mu gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.